sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 7 ga watan Disamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan arewacin Najeriya sun bayyana takaicin su game da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana shigowa da motoci a ƙasa wato a ƙasar. Za kuma ku ji irin kalubalen da wasu ƴan Ghana suka fuskanta wajen kada kuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da ake yi yau. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin zaben na ƙasar ta Ghana, yadda yake tafiya. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Masu sauraro barka da warhaka. An fara kirga kuri'un zaben da aka kada na kasar Ghana da ke Afirka ta Yamma bayan gama zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu. An da ya rufe rumfunan zabe tun misalin karfe 5 na yamma a gogon Ghana, amma an bar waɗanda suke kan layi sun kada kuri'unsu duk da an rufe a wannan lokaci. Hukumar zabe ta dakatar da kidayar kuri'u a wani yankin yammacin Ghana da ake kira Jaman North har sai gobe Alhamis saboda rashin tsaro da ba a bayyana ba. An dai yi zaben lami lafiya, akwai gasa sosai, amma hakan bata haifar da wani tashin hankali ba. John Mahama da ke kan karagar mulki a yanzu na neman zama shugaban ƙasa karo na biyu, inda yake takara da shugaban 'yan adawa Nana Akufo-Addo, wanda ya kwada da ƙasa a zaben shekaru hudu da suka wuce. Akufo-Addo, tsohon ministan harkokin waje, ya yi amfani da yanayin da tattalin arzikin ƙasar Ghana ke ciki wajen yin kamfe, inda yake kalubalantar Mahama da jam'iyyarsa ta National Democratic Congress da rashin cancanta.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi wani tsohon sojan ruwa, Janar John Kelly, ya jagoranci ma'aikatar tsaron cikin gida, wata babban ma'aikata mai fama da rigingimu, wadda kuma ke da alhakin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma aiwatar da alƙawarin da Trump ya yi na yaƙi da baƙin haure masu marasa izinin zama, kamar yadda jami'ai na musamman da ke shirya karɓar mulki suka bayyana. Jami'an sun ce an zaɓi Kelly ne saboda ƙwarewarsa kan abin da ya shafi iyakar Amurka ta kudu da ke tsakaninta da Mexico, da kuma irin ra'ayinsa na yaƙi da fasakorin miyagun ƙwayoyi, 'yan ta'adda da kuma sauran abubuwan da ke kawo barazana, waɗanda yake ganin sun faro ne daga Amurka ta kudu. A shekarar 2010, ɗan Kelly ya mutu sakamakon fashewar nakiya wadda aka binne a Afghanistan, wanda hakan ya sa shi zama babban soji da ya rasu a yakin Afghanistan da Iran.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Har ila yau mayaka a yankin Puntland da ke Somalia sun kwace kandala gari guda ɗaya a ƙasar da ke hannun mayakan da ke da alaka da 'yan Daesh. Wakiliyar murya Amurka da ke sashen Somaliyanci Faduma Yasin Jama ta ce jami'an tsaron Puntland sun kara kama garin da ke bakin Bahar Rum bayan karfe 10 na safiyar Laraba. Jama ta ce mayakan da ke goyon bayan Daesh sun gudu sun bar kandala a yayin da masu kai musu hari suka shiga garin ta ƙasa da ta ruwa. Ta kara da cewa muna kusa da gabar kogin kandala a yayin da dakarun suka shiga garin. Dakarun Puntland sun ta harba gindigogi a yayin da suka shiga, amma babu wani martani da aka maida masu da shi. Dakarun na Puntland sun hada da sojojin sa kai, 'yan sanda da kuma sojojin yankin. Sun dai isa yankin kandala bayan sun kwashe kwanaki 11 suna tafiya a ƙasa ta tsukakkun hanyoyi marasa kyau. Jama ta ce dakarun da suka isa ta ruwa sun kwace wata tsohuwar ma'aikatar kifi da kuma helikwatar garin mai tsohon tarihi wacce Italiyawan mulkin mallaka suka gina. Jami'an na shiga gida-gida da kuma gine-gine ɗaya bayan ɗaya.
Wani jirgin saman ƙasar Pakistan mai dauke da matafiya akalla 48 daga garin Chiltal na arewacin ƙasar yana kan hanyarsa zuwa Islamabad ya faɗi yau dinnan Laraba a cewar jami'ai. Jirgin samfurin ATR-42 mallakin kamfanin gwamnatin Pakistan International Airline ya rikito a wani lungu mai cike da tsaunuka daura da garin Havelian, inda ya kama da wuta nan take a cewar shaidu da kuma 'yan sandan lardan. Wani mai magana da yawun soji ya ce an tura sojoji da jiragen sama masu sauka ungulu zuwa wurin don su taimaka wajen ayyukan ceto. wani shahararren mawakin kasar Pakistan da ya rikide zuwa dan kasuwa mai suna Junaid Jamshed da iyalansa suna cikin wannan jirgin suma a cewa ƴan uwansa da kamfanin jirgin.
Gamayyar kasashe karkashin jagorancin Amurka sun yi kira da a tsagaita wuta a Aleppo tare da yin Allah wari da tsoma hannun Rasha wajen hana kai agajin gaggawa ga fararen hula da rikicin ya rutsa da su a birnin dake Syria. Birnin Aleppo ya zama wani waje dake fuskantar bama-bamai da harbi daga sojin ƙasa wanda gwamnatin Syria ke jagoranta karkashin tallafin Rasha da kuma Iran. Asibitoci da makarantu basu tsira ba sai dai ma kasancewar su ake kai mahari kai tsaye domin a karya mutane gwiwa. Hotunan yaran da ke mutuwa abin tausayi ne cewar gamayyar kasashen guda shida a wani rubutaccen bayani da suka bayar. Shugabannin waɗannan kasashe Canada, Faransa da Germany da Italiya da kuma Burtaniya game da Amurka sun yi kira ga gwamnatin Syria da ta yarda da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na Aleppo domin a kyale kai agajin kai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sanarwar da gwamnatin Najeriya ta bayar kan batun hana shigowa da motoci ta kan iyakar kasar ta hanyar kasa wadda za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan 1 na shekarar baɗi. Abu ne da wasu ke yabawa da shi, wasu kuma na bayyana hukuncin da cewa mataki ne na hana su neman halaliyarsu. ‘Yan arewacin ƙasar waɗanda ba sa da hanyoyin ruwa sun bayyana takaicinsu game da hukuncin wanda gwamnati ta ɗauka ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Alhaji Adamu Aliyu ATM shi ne mataimakin ƙungiyar masu saye da sayar da motoci na ƙasa mai kula da shi a arewa maso gabas. A tattaunawa da shi ta yau tarho ya yi bayani kan matsayin shiyar arewa maso gabas kan batun hana shigowa da motoci ta hanyar ƙasa.
Abubuwan da ya kamata mu a jihar arewa maso gabas. Bamu da wata hanya banda mota, sai abin da mota ta yi. Bamu da hanyar ruwa, bamu da hanyar jirgin sama da za ta kawo wani abu. Roƙon da muke yi gwamnatin tarayya ta taimaka mana mu nan North East Zone, yadda za mu yi harkan kasuwanci mu ba tare da sai mun ƙara shan wahala irin wanda muka sha da ba. Mu abin da muke fata a gwamnatin tarayya ta taimaka mana ta dube mu da idon rahama a mu mutanen North East. Saboda mu muna cikin wahala yanzu, muna cikin Boko Haram, aka zo aka samu matsala. Kuma yanzu an kafi an rufe mu kaga duk abubuwan da ka sani na jin dadin kauna neman gwamnatin tarayya ta taimaka mana a matsayinmu na ƴan kasuwa ta dube mu da idon rahama ta taimaka mana. Ita hanyoyin gwamnati tana da yawa, kuma gwamnati in tana so ta taimake ka ko ta wani hanya za ta taimake ka ko ta ina, ba lallai sai ruwa ko sai sama ko sai no. Gwamnati in tace za ta maka abu a take ne za ta taimaka maka.
A gefe guda kuma kungiyar masu harkar shigowa da motoci a jihar Bauchi ta gudanar da taron manema labarai kan wannan batu. Alhaji Kabiru Sa'idu, manajan daraktan Katsinawa Motors, shine shugaban masu sai da motoci a jihar Bauchi, ga bayanin da ya gabatar.
Wannan abu ya matukar kada mu matuka da gaske, saboda mun kusan abin da muka sani kenan na mu tafi kwatano mu sayo motoci wani salin ta kawani muke dan saya a Lagos, amma mafiya yawa mukan shiga kwatan ne mu sayo ko mu biyo boda yanda gwamnati ma na umarni mu zo mu biya kudin ka'ida na duty mu shigo da motocin kamar yadda gwamnati take so. Wani yana da karfin mota biyu, wani uku, wani daya, to aka ce an hana sai dai ya tafi ya sayo ya dora akan ruwa, ba zai yi ba. Sai dai ko a ce ko an hana shi sana'an.
Ba ganin ita gwamnati tana so ta tsarkake hanyar gudanar da wannan harka ne,
amma kuma yana da kyau a nemi shawarwarin mu ko da ko a cikin muna da kungiyoyi a ji irin shawarwarin mu da zamu bayar wanda gwamnati ita ma za ta amfana da shi. Amma matukar daka waye gari a ce amma hukunci wanda watakila bai dace da hankalinka ba, kuma kai baka sani ya za ka yi ba, sai kaga masoyinka sai ka so mutanen ko ya zo makiyinka kuma baka sani ba.
Abdulwahab Muhammad, mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana, inda aka yi zaben shugaban kasa yau. Wasu ƴan kasar sun bayyana irin kalubalen da suka fuskanta wajen kada kuri'a. Ga Baba Yakubu.
Suna na Adama, na zo asuba kamar wurin 5, na zo na yi layi, she na koma gida, da na gama sallah na zo na yi layi na koma gida. Yanzu na komo, kuma na gan dai komi na tafiya fa, ban dai gani wani rikici nan ba.
Suna na Halima. Na zo nan ga wurin karfe 5, na zo na yi layi. Amma da na yi layi kuma na gan komi duka na tafiya yanda ya kamata, ba wani rikici, ba wani damuwa, ba wani matsala nan, komi na tafiya yanda ya kamata, ba damuwa, ba samu matsala, alhamdulillah. Yanda aka fara da shi da bismillah, Allah ya sa mu kare kuma da alhamdulillah. Billahi rabbil alamin ba mu gan wani damuwa ba.
Sunana Yusuf Fatan. Sai dai na fito around before 7. To akwai dai challenges kadan amma dai in ka duba abin ga process din duka komai na tafiya inda ya kamata. Sallan da aka samu ne ita akwai ta yariyan EC cikin ada one pull of the pulling stations ne. Yana delay. Sana akwai delay an cikin abin ga so ya bari line be move fast kaga ne. So mun try mu yi mata magana kaman from 2012 mun ka zo ana voting ba haka muke gani ba komai na tafiya fast amma me yasa tana take go slow amma police na wurin so we have nothing to do she dey murka shakan no continue
sunana madariya to so mun fito tun karfe 2 amma kana gan line na is normal komai na tafiya daidai ina da kyau ba mu samu wani problem ba wani problem
sunana Abdul Samad Abdullahi after 7 na zo na kaina abin nan gaskiya dai official kamar zai tashi wurin na she muka sa komai annun gana police she suka handle komai isa she komai kuma in order
sunana Maryama na fito 6 abin dai to ana vote dai ba karfi votun bai yi karfi ba don da nazo ban jima ba no na samu vote na mu samu wani masala ba masala
sunana Sidi Usman nazo after 7 yanzu abin nan dai na tafiya dai ene kamada ani dai da nazo dai ban zo na gan wani masala ba nazo no ban jima ba don karan kiwon nan abi kowa da wangan shi yasa ni da nazo na gwada ID card na shi akwai gwada mi kuma kiwon nan da mutane kaman 10 kawai shi yasa ya bari ko 5 minutes kuma ban kai ban kiwon nan na votes.
Madalla yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani aka gudanar da zaben kasar Ghana yayin da ake jiran sakamakon zaben amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan.
Talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kawa da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa.
Talaka ka bar kuka kure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya.
Talaka ka bar kuka kure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kure arka yancinka ka rike makamanka kar a zo a rude ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damar ka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Juma da Allah kamar da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda aka gudanar da zaben kasar Ghana. Yanzu za mu leka kasar Ghana mu ji ra'ayoyin masu sauraron mu. Salamu alaikum, da wa muke magana a Ghana?
To, kuna magana da Alhaji Shola daga Ghana Kumashi, na Zuriya FM.
To, Alhaji Shola, muna jan kaya, kaga yadda aka gudanar da zaben nan Ghana?
To, gaskiya wannan karo zaben Ghana ta yi ganin ban sha'awa. Wanda farko mutane na tunanin cewa za a samu tashin hankali da rikici da wayansu makamancin haka, to gashi cikin ikon Allah an yi zabe, an kammala zabe, ba mu ci wani tashin hankali ba. Shi dai yanzu mutane na nan suna jira ne a kawo sakamakon zabe, don unguwanni maza fa filayen zabe duka an gama zabe yanzu haka. Shi dai waɗanda yake suna cikin layi karfe 5 ya buga, ba su iya sun jefa ƙuri'ansu ba. Doka ya nuna cewa a bar su jefa ƙuri'ansu in sun gama, sa'an nan a kulle wannan tasha. To, banda wannan abun, kowa ya kawo jiki a collation center. Ma yanzu aka da muke maganan ga muna nan a collation center na jihar Kumashi a Sowanse constituency, inda jami'an zabe ko kuwa jami'ai na hukumar zabe suna nan suna shigowa da kayan zabe daga collation, inda ta hada a bayyanar da sakamakon zabe. Duka dai abinda za mu ce, an yi zabe lafiya, an gama zabe, kusan an gama zabe, ba mu ji wani tashin hankali ba. Jami'an tsaro kuma sun yi akan kokarinsu na kare aikin, na kare zaben duka baki ɗaya, ba mu ji wani tashin hankali, muna cewa alhamdulillahi.
To, Alhaji Shola, mun gode da bayanan ka. Ba mu sani ba ko akwai wani malami da zaka ba shi ma nan yayi bayani?
Gaskiya ga wata malama nan da za mu so ita ma ta yi bayani dangane da wannan abin.
To, muna jinta
abin magana.
To, madalla, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Sunana Zainab Ibrahim.
To, Zainab Ibrahim.
Na yi kulin ofisha daga Kenya ko A.
To,
ikon Allah dai mun yi aikin komi lafiya, lau ba wani jarbar da ya faru wurin. Mun kare, mun count ballot box, I think of papers din duka mun kawo collation center. Ita magana na lokaci.
Ba wani tashin hankali da ya faru ko an tura jami'an tsaro wani wuri ko an sace wani?
Ba abin da ya faru. Jami'an tsaro sun yi kokari, yanzu haka ma suna tsaron mu nan.
To. To, madalla, malama Zainab Ibrahim, ban sani ba ko akwai wata malama ko wani malami kuma da zai ƙara yi mana bayani daga Ghana?
Akwai dai yan waye na tare da ni, ita ma observer ne, sunanta Jamila.
To, muna jin Samira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Jamila Muhammad Bashir.
To, malama Jamila, muna jin ki.
Na'am.
Muna jin ki.
Ni pulling agent ne daga Asuna Africa Station 2. Mun gama lafiya, babu abin da ya faru a wurin.
To, malama Jamila, a nan inda kika wakilta, wasu ba su samu matsala ko ba a kawo musu kayan zabe da wuri ba ko wata ai hayaniya haka?
A'a, mun kai wurin nan kamar biyar da kamar karfe 5
na safe.
Abin 5 da rabi, su ma yayin zabe kowa ya kai wurin, ne isa ba samu wani matsala a wurin ba.
Karfe nawa aka rufe ku a nan inda kika wakilta?
Karfe 5 sab an kammala sai muka fara kidaya.
Na'am. To, yanzu haka dai ana ce ana ta hada sakamakon kenan, ana kirgawa.
Yanzu muna mula Amin collection center, inda ake karban kayan aiki.
To. To, malama Jamila, mun gode da bayanin ki. Ba mu sani ba ko akwai wani malami ko wata malama da za ta kara yi mana bayani?
Da zai ba kuma guda ne.
To, mun gode, bismillah.
To, ranki rabe, ciki iko Allah, muna tare da commander babban jami'an tsaro, commander daga nan ga collation center, mai suna commander Abdullahi. Za mu so ya ce wani abu daga voice of America, sai sa muna tare da babban commander nan na nan ga Asawati, mai suna commander Abdullahi. Za mu so shi ma ya ce wani abu don yi kokari kwarai kan zaben bana da aka yi nan Ghana. Zan mika masa abin magana.
To, muna jin commander Abdullahi.
Alhamdulillahi, yau dai wurin zabe, alhamdulillahi, za mu ce nan Ghana an soma da alhamdulillahi, bismillah, dai mun gama da alhamdulillahi, muna jira dai duka a gaggama kan da zai duka mu samu lafiya nan Ghana, insha Allah, haka kuwa za mu dace. Nan dai Ghana dai an samu da kwanciyar hankali, amma lokaci ya kai kowa kuma ya tashi ya tsaya makwanciyar hankali. bayarwa zance da take yi ga kwanciyar hankali shine kowani da na kasa dai duka ya kamata ya tsaya ga Jesu ma wanda yake so in ka kare ka tsaya maybe ka je gida kuma ka zauna in an gama ka zo a kidan ya in naka ya samu alhamdulillah kuma bai samu kuma kana da nasara wani lokaci da zai zo sha Allah wannan dai alhamdulillah ba wani tashin hankali dai har dai zuwa dai gobe da safe insha Allah za mu ga wurin da lamari zai kwanta.
To Alhaji Shola da Zainab Ibrahim da Jamila da Comrade Abdullahi daga Ghana mun gode. Yanzu kuma bari mu ji ra'ayoyin wasu mutane daga sauran duniya. Za mu fara daga Kaduna.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Muna magana da Sha'aibu Hamdala mai wankin mota.
Tun Mallam Sha'aibu, me zaka ce game da zaben ƙasar Ghana da aka yi?
To game da zaben ƙasar Ghana ni kawai abin da muke sauraro mu samu sakamakon gaske. Hello?
Muna jin ka Mallam Sha'aibu, muna jin ka.
Yawa, to idan muka samu sakamakon zabe kaga sai mu gane cewar waye yake zabe ko ba gaskiya ba.
Eh, haka ne.
Saboda mu har yanzu mun san tunanin cewar to waye yake zaben nan.
Haka.
To Allah dai ya sa mu dace, kuma Allah ya sa a faɗi sakamakon da tunanin gari ya ci.
To madalla Mallam Sha'aibu Hamdala daga Kaduna mun gode da ra'ayinka. Bari mu sake komawa Ghana mu bude musu layi mun samu wani kira. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Ghana?
To madalla muna magana da Mallam Yusuf Alhaji Shola da wani bawa Allah kuma zamu ji daga wurin shi.
To muna jin shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ibrahim ake magana da shi.
To Mallam Ibrahim, ya kaga yadda aka yi zaben Ghana?
To alhamdulillah zabe dai an yi sa cikin ruwan sanyi, ba wani matsala insha Allah. Har zuwa yanzu da muke magana da ke dai ba wani tashin hankali da muka ji. Insha Allah.
To Mallam Ibrahim mun gode. Yanzu kuma bari mu leka jihar Plateau kafin mu waiwayi na Ghana. Wane ne ke kan layi daga Plateau?
Halilu Musa Sadanan Lin daga Plateau.
Tun Mallam Halilu, me zaka ce game da zaben Ghana da aka yi?
Gaskiya zaben Ghana da aka yi alhamdulillah duk lokacin da aka ce za a yi zabe a Afirka. A ce an yi zabe an gama lafiya kalau. Abinda muke fata kenan a yi shi a samu zaman lafiya. Ko ina samu kwanciyar hankali kamar yadda ita Najeriya ta yi zabe ta samu kwanciyar hankali, haka muke son Afirka ko ta ina sai an yi zabe lafiya. Kuma zabe ya kasance yadda Afirka ta kasance bana zabe ya nuna canji ko ta ina. Har ita Amerika da aka yi zabe ma akwai alamun canji da aka samu. To abin ya nuna bana dai daga bare dai zuwa bana dai ya nuna abubuwa da ake yi akwai canji.
To Mallam Halilu kenan daga Plateau mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kwara. Da wa muke magana daga Kwara?
Ni ne Abubakar Musa.
To Mallam Abubakar, menene ra'ayinka?
Ina fatan dai Fulani musu fito sun ba da goyon baya ga zaben Ghana.
A can Ghana ko?
Eh.
To amma ya kai ya kaga yadda aka yi zaben, an ce an yi shi lami lahiya?
Alhamdulillah, an gode Allah tun da dai ba wani rikicin da ya faru.
Na'am.
Mun gode Allah. Mun gode Allah, na yi farin ciki 100%.
To madalla Mallam Abubakar daga Kwara, mun gode da ra'ayinka. Kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar.
Ga shirin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau kusan shekaru uku kenan da ƙasar Rasha ta mamaye tare da neman ƙara faɗa yankin tsibirin Crimea domin mayar da martani ga wannan mataki na ƙasar ta Rasha wanda ya saba wa doka, ya sa Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai da wasu ƙasashen duniya suka tabbatar sun ƙaƙaba ma wasu ɗaiɗaikun mutane da wasu harkokin kasuwanci takunkumi.
Sakamakon hakan ne yasa ma'aikatar kudi ta Amurka tana wasu mutane na musamman hulɗan kasuwanci da waɗannan mutane da aka kakkaba ma wannan takunkumi. Ha kuma da wasu kibbun ƴan ƙasa ko kuma waɗanda Amurka take da iko kansu musamman waɗanda aka dakatar da hulɗa da su din. A daidai tsakiyar watan Nuwamba ma'aikatar kudi ta ƙara sunayen mutane 6 ga waɗannan mutanen na musamman waɗanda tamkar su ne suka wakilci wannan tsibiri na Crimea da ma Benin Sevastopol da ke cikin jihar Duna na ƙasar Tarasha, wato da Dmitry Andrei Kozenko, Konstantin Bakharev, Svetlana Savchenko, Rustam Balbek da kuma Pavel Chevrov. Duka suna ƙarƙashin doka ta musamman mai lamba 1-2-3-6-6-0 domin ɗaukar matakin da ya dace ko kuma gudanar da manufofin da za su ƙasƙantar da harkokin demokradiyya da wasu cibiyoyin Ukraine ko kuma wasu matakai da za su zame tamkar barazana ga zaman lafiya, tsaro, ‘yancin cin gashin kai da kuma tantance iyakar ƙasar ta Ukraine. Misali, an zaɓi Belbek zuwa majalisar jihar Duna da ke ƙasar Tarasha a matsayin wani ɓangare na jam’iyyar United Russian State Party, shi da Natalia Pokloskaya da kuma Mikhail Sheremat, waɗanda dukansu an ƙagaba musu takunkumi a shekaru 2 da suka gabata. Shidan Sheprov, wanda ɗan majalisar jam’iyyar Liberal Democratic Party ne, ya samu damar samun wannan kujerar ce, sa’in da ɗan majalisar jam’iyyar United Russian Party ya bayyana cewa kujerar ta zama tamkar ba kowa a kai. Sai dai Amurka ba ta yarda da zaɓen na jihar Duna ba na ƙasar Tarasha, wanda aka gudanar a Crimea. Kamar yadda John E. Smith, muƙaddashin daraktan kula da ƙaddarorin gwamnati, ya ce, matakin da ma’aikatar kuɗin Amurka ta ɗauka yana nasaba da haɗin gwiwa da ta samu daga ƙungiyar Tarayyar Turai, wadda ta ƙara ƙarfafa ƙarfin Amurka da ƙungiyar Tarayyar Turai domin ganin sun ci gaba da matsa lamba wa ƙasar Rasha ta mutunta tsarin tsaro da ɗaucin ƙasar Ukraine. Don haka, ma’aikatar kuɗi za ta ci gaba da ƙaƙaba takunkumi har sai mutane da hukumomi a ƙasar Rasha sun dakatar da yunƙurinsu na faɗaɗa ikonsu a Crimea, tare da ƙoƙarin ganin sun wargaza harkokin ƙasar ta Ukraine, wadda Rasha take take mu haƙƙi da ikon ɗauci, kana ta tabbatar ta bi doka ko kuma sharuɗan da aka cimma a ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne dai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa ƙarfe 3:57. Yanzu kuma ga Nazir ya dawo da labarai amma a taƙaice.
An fara kirga ƙuri'un zaben da aka kada na ƙasar Ghana da ke Afirka ta Yamma bayan gama zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. An dai rufe rumfunan zaben tun misalin ƙarfe 5 na yamma a kogon Ghana, amma an bar waɗanda suke kan layi sun kada ƙuri'unsu duk da an rufe a wannan lokaci. Hukumar zaɓe ta dakatar da ƙidayar ƙuri'u a wani yankin yammacin Ghana da ake kira Jaman North har sai gobe Alhamis saboda rashin tsaro da ba a bayyana ba. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bi wani tsohon sojan ruwa, General John Kelly, ya jagoranci ma'aikatar tsaron cikin gida, wata babbar ma'aikata mai fama da rigingimu wadda kuma ke da alhakin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma aiwatar da alƙawarin da Trump ya yi na yaƙi da baƙin haure marasa izinin zama, kamar yadda jami'ai na musamman da ke shirya karɓar mulki suka bayyana. Mayaka a yankin Puntland da ke Somalia sun kwace Kandala, gari guda ɗaya a ƙasar da ke hannun mayakan da ke da alaƙa da 'yan Daesh. Wakiliyar muryar Amurka da ke sashen Somalia Faduma Yasin ta ce jami'an tsaron Puntland sun ƙara kama garin da ke bakin Bahar Rum.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da Saida Hamdun da suka hada shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.